إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين. فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan godiyata ta fita ga Allah, Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko, wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Laraba 19 ga watan Ramadana, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a shekara ta 1443, wanda ya yi daidai da 20 ga watan Afrilu shekara ta 2022 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci, Masjidu Ali Dauda, wanda ke namba 39 Yakubu Avenue, Daura da Galadima Road, Angwani, Niji, Ade, Kaduna, wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala na wannan shekara a cikin wannan masallaci mai albarka. A jerin gwanon majalisin wannan tafsiri, wannan shi ne majalisi na 22. Mun kwana a cikin suratul Baqara aya ta 185. Yau da izinin Allah za mu tashi kan aya ta 186, inda Allah madaukaki yake cewa:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
كنا محوكي ينا بياني أكن أجمي واجب تنسى wanda al'umman da suka shude Allah ya wajabta musu azumi kamar yadda mu ma yanzu aka wajabta mana shi azumin yana gadar wa mutum tsoron Allah yana ƙara kyakkyawan alaka tsakanin bawa da ubangijinsa wanda asali idan bawa ya duba maksudin zuwansa doron ƙasa shine bauta duk wani abu da ni da kai muke yi a doron ƙasa amfanin zuwa gare mu ne amma maksudin kisa Allah ya samar da mu a duniya mu bautata masa bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi hukunci akan daga mana kafa da yayi lokacin da muke halin tafiya in muka ga dama mu yi azumi in muka ga dama mu haji Allah ya ce yana nufin mu da sauki ne ba yana nufin mu da tsanani ba ne shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda zai wahala ko ya wahala yana azumi kuma yayi azumi a halin tafiya yace bai daga cikin biyayya ga Allah mutum yayi azumi a irin wannan hali saboda wancan sahabin da ya gani an masa cincirindo ana masa fifita dan Allah ya ƙara ƙarfafa mu saboda a cikin azumi akwai ibada ta addu'a addu'a kuma ibada ce wanda Allah na fushi da dan adam idan baya roƙonsa amma dan adam idan yana roƙon dan uwansa dan adam shi yana fushi da shi dan zai kai lokacin da in ya gamsa ma sai ya jintse fuskansa ya juya masa baya saboda yana roƙonsa amma Allah in ka ki roƙonsa Allah na fushi da kai sai Allah madaukaki yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib sai yazo da jumla sharfiyya zarfu zamani yace duk lokacin da bayina suka tambaye ka ya muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam dangane da ni ubangiji fa inni qarib jawab shart ka ga ya musikina kusa Allah na kusa da kai fiye da jijiyan wuyanka makasa Allah na kusa da kai fiye da shi ujibu da'wata da'i idha da'an ina amsa kiran mai kira duk lokacin da ya kira ni sai zo da zarfu zamanin duk lokacin da zaka roki Allah Allah subhanahu wata'ala zai amsa maka falyastajibu li sa amsa neman da nayi daga gare su su roke ni zan amsa musu zan biya musu bukata wal yu'minu bi su samu imani cewa tabbas zan amsa musu kiran da za su yi min la'allahum yarshudun dan su samu shari'a ta ubangiji akan wannan kira a wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya ce duk lokacin da aka kira sa zai amsa. A wata aya Allah madaukaki Allah ya ce ud'uni astajib lakum. Ku kira ni, ni ubangiji zan amsa muku. Innal ladina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Lallai wa'anda suke girman kai ba sa roko na in ji Allah suna ganin ba su da wata bukata a wurina Allah ya ce za su shiga wutan jahannama a cikin kaskanci to a wannan gaba malaman musulunci sun kara wa juna ilimi kenan addu'a ibada ce ana neman kusanci da Allah da a cikin tauhidi guda uku tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma was sifat to yana daga cikin tauhidul asma was sifat shine a kira Allah da sunayensa a jinjina masa da siffofinsa a roke shi da bukatoci shi kuma ya biya wa bayinsa bukata sai malamai suke cewa addu'a ibada ce saboda hadisin Imam Tirmidhi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake addu'a huwa al-ibada addu'a ibada ce to tun ibada ce kaga ba a yi da munanka ana yi ne yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta to da wannan dalili ne yasa irin su imamuna Malik Imam Darul Hijra suna ganin baya cancanta ka ga dan uwanka musulmi ka ce wane sauni cikin addu'a yace sai dai da sharadin kai kana addu'a kuma kin ka ga mutumin kirki babu laifi dan ka ce mai ya sa ka a cikin addu'a amma kada ka mai da shi dabi'a ko biyo shi yace in kai haka babu laifi amma irin su sayyidina Umar da Abu Ubaida Amir bin Jarrah suna ganin ma haramun ne ka zo ka ga mutum ka ce wanda sa ni cikin addu'a wani mutumi ya samu sayyidina Umar bin Khattab yace mai roƙon min Allah sayyidina Umar yace ana lasu bi nabiyyin ni ba manzon Allah bane kenan sayyidina Umar da Abu Ubaida Amir bin Jarrah suna ganin manzon Allah ne kadai ake ce mai sani cikin addu'a wanda ba manzon Allah ba ba a ce mai haka abu na biyu wani mutum ya tambayi Abu Ubaida Amir bin Jarrah ya ce masa ka sa ni cikin addu'a sai ya ce ba zan sa ka ba in ba za ka yi ba kada Allah ya biya ma bukata saboda su suna da fahimtar cewa annabi ne kadai ake roƙa a ce sa ni cikin addu'a to Imam Malik yana ganin za a iya roƙon Allah sa'annan kuma mutanen kirki za ka iya ce musu su sa ka addu'a amma shi ma kadar ka mai da shi ɗabi'a ko da shi ka ce da Allah a sa mu cikin addu'a yace in kai wannan ba kai daidai ba amma Imam Shafi'i suna ganin cewa za a iya sa mutum addu'a suka ce ai da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura sayyidina Abu Bakar zuwa aikin haji sai ya ce mai ya Abu Bakr la tansana fi du'a kaka manta mu a cikin addu'a suka ce to kenan abu laifi za a iya sa mutum a cikin addu'a wancan bangaren suka ce a'a kai da yake latin sani fi du'a ba kai al'umma ya ce latin sana cewa za ka yi wa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a shi sai ce latin sana fi du'a haka manta ma a cikin addu'a suka ce saboda haka al'umma rankata kaftinta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a manta su a cikin addu'a amma ba kai ba tunda ai Allah na fushi da duk mutumin da baya roƙonsa kuma addu'a ibada ce ana neman yardan Allah da ita shubha ta shiga wasu cewa ai musamman mu a irin nan ana ce maka wai bakin da ka saba wa Allah da shi kada ka roƙe shi sai Imam Shafi ya nuna ba haka bane a cikin diwaninsa yake cewa ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقير يمنع هاشا لجودك أن تقنط عاشيا الفضل أجزل وأوسع. يكتب ومن الذي أدعو وأحتف باسمه وإذا انشرا أموكيش رسول أنسى هاشا لجودك أن تقنط عاشيا شوتنك يا الله يا فكرفن أتي ميثاق مكا كاهنا شكبت الفضل أجزل وأوسع فلنك يا فيوى كما يا فيا الوتا أتي زمتي يا سابع مكا كتير ذاك باشرة سيدي إذن يروتك با شيني ذاك باشرة سكتيتو كينا يعنون إبادة na addu'a ana kiran Allah subhanahu wa ta'ala ne to yaya ake kiran sa suka ce ai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idha sa'alaka suka ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisin Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito yace inna lillahi 99 sunan li aka illa wahida man ahsaha dakhala al-janna wato inna lillahi 99 isman 100 illa wahida man ahsaha dakhala aljanna Allah ya tattali sunaye 99 daga cikin sunayensa wanda ya kira sa da waɗannan sunayen ya kadaita su da shi ya roke shi da su sa'annan kuma ya mika al'amarin sa zuwa gare sa ya gama shiga aljanna sai suka ce to kenan ya nuna Allah yana so mu kira sa da sunayensa tsarkakakku suka ƙara kafa hujja da hadisin Anas bin Malik wanda ashabu sunan suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin masallaci sai wani sahabi ya shigo masallaci yayi sallah raka'a biyu sai idan da sallah sai daga hannu sai ce Allahumma lakal hamd لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أنا فلن هكا من ذا الله صلى الله عليه وسلم دي أحكي سيتي هذا فقد دع الله باسمه العظيم أما أنك سيكني يا ترى ألا دسولا سمي جرمة الذي إذا دعي به أجاب duwan da ya roki Allah duwan da ya kira Allah da shi Allah na amsa masa wa idha su'ila bihi a'ata duwan da ya roki Allah da wannan sunan Allah zai ba shi kaga anan ya kira Allah da ne da sunayensa suka sako malaukaka wanda Allah subhanahu wataala ya bautatar da mu da shi idan muka kira sa muka gaita shi da shi Allah zai amsa masa bukatarsa dan ga hadisin da ibn abi dunya ya fitar da shi wani sahabi da ake kira abu muallaq kan kasuwa ne abokansa da suke harkan kasuwanci suka tara kudi suka fata yana juyawa sai wani karawo ya tare shi a hanya sai ya ce masa bani kudin kuma zan kashe ka sai ce ya hakuri to ci kudin ka kyale ne sai ce kudin nawa ne amma kuma ranka nake so sai ce ah bawon Allah kai hakuri ka ci kudin ka kyale ne sai ce kudin nasa ne kuma sai ya kashe shi sai ce mai da'ani usalli raka'atayn sai ya salla raka'a hudu da yayi sujjada ta farko bayan yayi salla yana sujjada ta farko sai ce يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان أرشك أن تكفيني شر هذا الليس يا مجيد أجدني يا مجيد أجدني يكرن تاتا أسجد الفرقو ya ƙara maimaita ta a sujjada ta biyu ya ƙara maimaita ta a sujjada ta uku ya ƙara maimaita ta a sujjada ta hudu yana idan da sallah kawai azakan da zai yi sai ji an ce mai kum ya abdullah don Allah tashi yace yana daga kai sai ya ga an riga an kashe wancan barawar wani soja ne yazo ya kashe barawar sai yace ya abdullah jita min indi man faqad aghafani Allah bik bawon Allah sai kuma daga ina ka tawo Allah ya cece ni ya bani agaji ta dalilinka sai yace ana malakun min mala'ikati sama'ir rabi'a yace ni mala'ika ne daga cikin mala'ikun sama ta hudu lamma da'awta bi du'a'ika al-awwal lokacin da ka yi addu'an ka karo na farko sumi'at li ali sama'i qa'qa'a mala'ikun sama kawai kuji suka ji kara suka ji walamma da'awta bi du'a'ika al-thani ka kara maimaita wannan addu'an karo na biyu sumi'at li ali sama'i dajja mala'ikun sama suka ji kawai sama ta cidi ne da kara da kuji kawai walamma da'awta bi du'a'ika al-thani lokacin da ka kara nana ta wannan addu'an a karo na uku kila du'a'u makrumin sai muka ji ana shelantawa a sama gabaci daya wannan addu'an mutumin da ke cikin bakin ciki ne sai ce fasta'azantu rabbi an yuwalliyani qatl hadha al-lish sai na nemi izinin Allah ya bani izini in zo in kashe maka wannan barawa azina bi sai Allah ya min izini shine nazo na kashe maka shi kenan Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala yace man salla wa da'a bi hadha ad-du'a istujiba la duk wanda yayi sallah raka'a biyu ko hudu yayi irin wannan addu'a da wannan sahabin yayi za a amsa masa idan ka duba cikin addu'an ai akwai jin wato shelantawa da jinjina wa ubangiji da kururuta ubangiji yace ya muji na farko yace ya wadud ya ubangiji mai kaunan bayinsa ya zal arshil majid ya kaima abuci al arshi mai girma as'aluka bi izzika alladhi la yudha ina roƙonka da buwayarka babu wanda yake iya cincirin do da kai a cikin ta ko akwai shi wa bi mulkika alladhi la yura da kuma mulkinka da babu wanda yake iya samunta babu wanda yake iya samun mulkin sarautan Allah babu wa bi nurika alladhi mala arkanu arshi da kuma haskenka da ya haskace gabaki ɗaya girman al'arshinka an tafiye ni sharra hadhal lis ka kare ni daga sharrin wannan farawa ya muji gidni ya ne agaza wa ɗan adam ka agaza mu ya muji gidni ya kai ni agaza wa ɗan adam ka agaza mu ya muji gidni ya kai ni agaza wa ɗan adam ka agaza mu Allah ya turo ko bai turo ba kaga wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib a lokacin da ya kira saboda yayi imani Allah zai amsa masa Allah ya amsa ko bai amsa ba Allah ya amsa haka Imam Ibn Kathir ya kawo a karkashin tafsirin suratul naml ayat da Allah ke cewa amman yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh wa ilahu ma'allah qalilan ma tadhakkarun amman yujibul muttar wa ya'isa ya amsa wa mutumin da ya shiga halin kakanikayi halin musiba halin bala'i halin kunci halin damuwa wa yakshifu as-su'a ya kware mai wannan cutar wa yaj'alukum khulafa'al ardh ya sanya ku khalifofi a doran kasa masu maye gurbin juna ilahum ma'allah wannan istifham at-taqriri at-tawbihi al-intaj kana da bata bukatan amsa akwai wani Allah da ke yin wannan aiki tare da shi kowa ya san cewa bai babu sai Allah ce qalilan ma tadhakkarun kadan daga cikin ku kuce wa azuwa cewa babu wanda yake amsa kiran mutumin da ya shiga halin aqaliqai da halin musiba halin bala'i in ba Allah ba shine kadai zai kwarenge maka wannan sai kawo kisan wani mutumi wanda aikin sa yana daukan mutane ne adabo yake yi bujakin sa zai kai ka garin da zaka biya shi sai wani mutumi yazo ya same shi ya ce mai ina so ka kai ni gari kaza suka tabi suna zuwa sai suka zo inda hanya ya rubu kashi biyu sai ya ce mai bunan sai ce ni ban san wannan hanyar ba wannan na sani sai ce ai ni ne ban tafiya hanyar da nake so shi za ka bi ashe kuwa yana so ya je kashe shi ne suna tafiya sai ya ce dan tsaya nan yana tsayawa sai ya sauka cikin wani kwari fi wadin yana sauka sai ya kwaso makamai ya doso kan wannan mutumin yana dosowa kansa sai ya ce zan kashe ka sai ce ba ka ce in kai ka gari ka za bane ya ce a'a aiki na kenan da ban kisa yaudaran ka ne na kawo ka nan dan in kashe ka leka karkashin kwarin nan zaka ga kasusuwa din yi na halaka su kai ma ba abin da zai hana ni halaka ka ya ce da ya ji ya gaya masa haka sai ya ce ja'ani usalli raka'ataini ga min kafa in yi sallah raka'a biyu sai ya ce mai bismillah ya ce da ya fara sallah ya karanta fatiha falam adri ma aqul ya ce bayan ya idan da karanta fatiha sai ya rasa wace aya zai karanta sai ya ce fa ajra Allahu ala lisanihi sai Allah ya bujuro min a harshe na hadhihi al-aya wannan aya wace aya aya sai ya ce amman yujibu al-muttara idha da'ahu waye yake amsa wa mutumin da ya shiga halin kunci ko damuwa ko kakani kai ko musiba duk lokacin da ya kira sa wa yakshifu su'a ya kwaranye mai wannan cutar ya kwaranye mai wannan damuwar ya kwaranye mai wannan bala'in ya kwaranye mai wannan kuncin wa yaj'alukum khulafa al-ard kuma ya sanya ku khalifofi a doran kasa masu mai gurbin juna a ilahun ma'allah akwai wani Allah tare da Allah da ke yin wannan aikin sai Allah ce kalilan ma tafakkarun kaɗan ne daga cikin bayi suke wa'azuwa in sun shiga cikin damuwa su kira Allah sai su koma suna kiran me wani Allah ya ce na karanta ta a raka'an farko na karanta ta a raka'a ta biyu ya ce ina idan da sallah kawai daga kan da zan yi ce sai na gama shi kawai an je hotel shiu mashin nan na zuwa sai ta ciki wannan mutumin a wuya a nan sai ta bullo ta baya sai ya faɗi yana ihu ya ce kawai sai na ga wani mutum ya tashi ya riƙe shi soja da rigar kayan yaƙi a jikinsa yana jan wancan shi kuma yana ihu ya ce sai na ce ya Abdullah ji'ita min indi man bawan Allah kai kuma daga ina ka fito sai ce ana rasulin ladhi yujibu al-muttara idha da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard ni dan saƙon ne amsa kiran mutumin da ya shiga halin kakani kai halin musiba halin kunci halin damuwa halin bala'i ya kwaranye mai damuwar sa'annan kuma ya sanya shi khalifa a doran kasa Allah ya amsa ko bai amsa ba wannan yana nuna maka duk lokacin da ka shiga cikin damuwa ka kira Allah shi sa imamu Shafi'i a cikin diwanin sa yake cewa wala rubba nazilatin yadiqu biha al-fata zar'an wa inda Allah minha al-makhraj wala rubba nazilatin da yawa daga cikin mutanen da suka shiga cikin damuwa da kunci da bala'i da musiba ya yadiqu biha al-fata mutum yana shiga cikin kunci da damuwa zar'an wa inda Allah minha al-makhraj sai dai mafita yana wurin Allah Allah shi ke kawo mafita mutumin da ya shiga cikin damuwa ya shiga cikin kunci ya kira Allah ya kira Allah da sunayensa tsarkakakku yana cikin wato mafi girman suna daga cikin sunayen Allah shine al-hayyu al-qayyum to Allah ya gama biya masa bukata ya jira lokacin biyan bukatar ga hadisai da Imam Ibn Kathir ya jero wanda za mu karanta su saboda fa'idar wannan ayar saboda da yawan mu mukan yi addu'a amma kosawar mu ga wa'ansu laifin da muke yi sai Allah yake bamu addu'a to sai mu ji su har mu kiyaye haka ba babu wani musulmi da zai yi addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ɗayan uku ne shine malam Bahaushe yace addu'a ba ta fadi banza to dalilin uku ne ko dai Allah ya karba a gusa wata musiba sauran kuma wasu a baka wasu a ajiye maka ladansa na biyu Allah ya karba zai baka wasu daga cikin abin da ka roka ragowar zai ajiye maka su a ladira na uku Allah ya amsa amma ko daya daga cikin abin da ka roka ba zai baka ba sai ajiye maka shi a ladira wannan addu'o'in da kai sai zama dalilin shiganka aljanna Allah Allah kan bai sabawan da kuke so sai kowa ya ce na uku wanda za a baka a lahira ya shigar da kai aljanna sai manzo Allah ce amma a duniya ai ba za ku iya jurewa ba ai za ka ga mutum yana ce to ya Allah na roƙa ko na maka laifi ne ko sai ka ga mutum yace na roƙa ya Allah amma ban gani ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga hadisin Imam Ahmad a cikin musnadinsa hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah ya ƙara yadda a gare ka kala yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi gazatin mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yaqoti ta'alna da nas'adu sharafan sai muka koma ba ma neman daukaka wala na'lu sharafan kuma ba ma samun daukaka wala nahdhu wadiyan babu wani kwari da za mu fada a cikinsa illa rafa'na aswatana sai mun daukaka sautinmu muna tabarbari kike muna cewa Allahu akbar Allah qala fajana minna sai manzo Allah ya matso kusa da mu qala sai yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane irba'u ala anfusikum kai ku sassauta wa kawukanku فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا أكون كرم بيبي بني بلي وند بايا ورم كوكورما إنما تدعون سميعا بصيرا وند كتي روحا يناسي كم يناكنونكو إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راهلته وند كتي كرا يناكو سدكو في يدا وين جبنسا kai da kake kan jaki ko raƙumi ko doki kai kana kusa da wuyan shi ko sai yace to yafi ka kusa da kai fiye da kusancin da kake yi tsakaninka da dokin nan Allah ya fi kusa da kai fiye da haka inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ya Abdullah bin Qais ya kai Abdullah bin Qais ala uallimuka kalimatan ashe ba za koya maka wata kalma ba min kunuz aljanna daga cikin taskocin aljanna la haula wala quwwata illa billah haka kalmar la haula yana daga cikin askan aljanna la haula wala quwwata illa billah ana hadisi imam al-bukhari da muslim ma sun rawaito sa daga hadisin Anas bin Malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu Allah ta'ala Allah madaukaki yana cewa ana inda zanni abdi bi ni ina in bawa na yazata wa ana ma'ahu idza da'ani ina tare da shi duk lokacin da kira ni ma'ana duk lokacin da kira Allah Allah na tare da kai in ka zo bude baki ka jira Allah akwai lokacin da Allah ke kan addu'o'i kaiti daga ciki shine cikin dare Allah na karban addu'a daga ciki lokacin da ake saukar da ruwa addu'an da kai Allah ya karba daga ciki ranan Laraba yau kenan bayan azhar zuwa la'asar Allah na karban addu'a amma su wannan daga azhar zuwa la'asar bayan la'asar ba sai yanzu muna bayan la'asar ne daga azhar zuwa la'asar haka hadisin ya zo hadisin Imam al-Bukhari a cikin Adab al-Mufrad ina fata an gane kuma Imam Nasiruddin Albani ya ce hadisin ingantacce hadisin Jabir dan Abdullahi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kwana uku yana roƙon Allah ranan litinin ya tsaya daga azhar zuwa la'asar yana roƙon Allah Allah bai karɓa ba. Talata ya zo ya daga hannu yana roƙon Allah daga azhar zuwa la'asar Allah bai karɓa masa ba. A ranan Laraba daga azhar zuwa la'asar a masjidu fath haka yake fi masjidil fath a masjidil fath yace sai Allah ya karɓa masa daga azhar zuwa la'asar. Jabir ɗan Abdullahi yace tun daga ranan idan ina da damuwa ko wani abu da nake so na biyan bukata sai nake tace daga azhar zuwa la'asar sai in roki Allah yace wallahi ina yi sai na ga biyan bukata. Ibn Taymiya yace ba dan Jabir dan Abdullahi ya faɗi wannan ba da sai yace wannan khususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranan Laraba daga azhar zuwa la'asar yace amma tunda rawul hadith adra bima yarwihi yace ya nuna kenan kowa da kowa ne saboda haka yana daga cikin lokutan da Allah ke karban addu'a daga azhar zuwa la'asar kana da wata bukata ka ga hannu kai ta addu'a musamman ma irin wannan lokacin ko wannan da Laraban ta kubuce sai muke jajjimi Laraba ne zuwa to ga na gaba ranar juma'a shi ma lokaci ne da ake karban addu'a daga la'asar zuwa magriba shi sa magabata idan sun idar da la'asar kawai lankwasa kafa suke sai su daga hannu sai su fara addu'a tunda wannan lokacin har zuwa magriba duk wanda ya wato tabbata ya samu ne ya samu wannan lokacin sa'atul ijaba Allah kuma zai biya masa bukata. Akwai dalibi daga cikin dalibai da muke karatu da shi yake cewa tunda yaji na karanto mai wannan hadisin in ya shiga ciki yana da wata bukata yace Laraba ke kintata yace wallahi malam ina ganin biyan bukata to kaga kada ka ce Jabir ai sahabi ne ko to mu ma anan lokaci ne da Allah ke karban addu'a wannan hadisi ne Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa sannan har ila yau Imam Ahmad ya rawaito hadisi inda yace a cikin musnadinsa daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare yadda a gare shi manzo Allah yace ma min muslimin yad'u Allah azza wa jalla bi da'watin laysa fiha ithmun wa la qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalatha khisalin yace babu wani musulmi zai roki Allah mai girma da buwaya da addu'an da yake so amma a cikin addu'an babu saban Allah kuma bai yanke zumunta ba ashe kenan yanke zumunta na hana Allah karɓa addu'a mutum duk wanda ya san ya yanke zumuntan dan uwansa amin shi wannan sai sadar da shi ba ga duk addu'an da kake Allah ba zai karɓa ba sai yace fati sai Allah ya bashi ɗaya daga cikin sufofi guda uku menene ka sanin imma an yu'ajjila lahu da'wata ko dai Allah ya gaggauta addu'an da yake fashi wa imma an yudakhiraha lahu fil ukhra ko kuma Allah ya tattali wannan addu'an ya ajje masa shi a lahira wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha ko kuma Allah ya gusar maka da wani cuta ko musiba ko bala'i ko wani jarabawa da zai zo a rayuwa ta addu'an ka sai a gusar maka da shi kaga wannan ya nuna addu'a baya fadi ne aya fadi banza qalu idan nuqdir sai sabai suka ce shikenan mu yawaita addu'a kenan qala Allahu akbar sai ce in kuka yawaita Allah kuma zai yawaita biya muku bukatun ashe kenan matsalar da muke fuskanta shine ne ba ma yawan addu'a ne shi sa Allah baya ne baya biya mana bukatocin mu sai mutum ya ce a ai ya sa malamai su mai addu'a shi ba zai yi ba ya ce nan maka da ranar biyan bukata idan kana da kuɗi a shi kenan dan ka kira malamai ka ba su kuɗi ka ce su yi maka addu'a shine Allah zai biya maka bukata ba wallahi sai ka yi kuɗinka ba zai biya maka bukatar ka anan ba ko da kai ma sai ka yi a kai ne kake da damuwa wai sai ka ce wani ya je kai ba ruwanka kaga kenan ka rena ma ubangijin ke dole ake so ka kira Allah shine yace ka kira ni kuma zan amsa maka kuma ya kamata ka yi sai ka kira Allah shi kuma ubangiji sai ya amsa maka wannan addu'an da kake yi wannan shine kuskuren da yawan mu muke yi sai ce ai na samu malamai an ana mun addu'a sannan kuma an gama sai a ce wai aliyanka babu inda Allah ya ce idan kana neman abu a wurinsa sai ka yanka zai biya maka bukata sharadi na farko ce na biyu babu inda Allah ya ce sai ka sauke alqur'ani in ka roke shi zai biya maka bukata wanda ake yaudaransa a ce sai an yi sauka ko in an yi sauka a ce to kuma a yanka in an yanka sannan kuma ayyayyafi na kuɗi ko to kaga wannan kwata-kwata ba yi daga cikin kusantar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi Allah dai ya ce in kana da in bayina suka tambaye ka ya Muhammad dangane da ni Ubangiji a ce ina kusa me ake so kira ni ni kuma za a amsa maka sai yanzu ne kake bukata ka kira Allah kuma in za ka kira Allah ka jinjina Ubangiji ka girmama shi ka kira shi da sunaye mafi kyawu sa'annan da siffofi daukakakku sai ka gaya wa Allah damuwarka Allah zai amsa maka kuma zai biya maka bukata amma ba wai ka ce to bari in gwada Allah ba abokinka bane balle ka gwada shi Allah ya fi karfi a gwada shi idan gwaji ne sai Allah ya kyale ka da dabararka amma fal yastajibu li Allah ce ko wal yu'minu bi fi imani ka yadda Allah zai amsa maka la'allahum yashkurun kun ka samu shiriya in ka kira Allah zai amsa in kuwa ba haka ba sai Allah ya kyale ka da dabararka ba za ka samu biyan bukata ba saboda haka iyaye ku yawaita yi wa ƴaƴanku addu'a na shiriya ƴaƴa ku yawaita yi wa iyayenku addu'a Allah ya daidaita su Allah ya ba su daman yin adalci idan kuna gida wato Allah ya kaddara kana da ƴaƴa sama da ɗaya biyu uku wani lokaci akwai iyayen da suka yi zalunci ina fata an gane su zalunci wannan ɗa su zalunci wannan ɗa kai wasu ma iyayen su gwara kan ƴaƴansu a nan ku kuma ƴaƴa ku dinga yi wa babanku da mamanku addu'a idan Allah ya jarce ka da uba irin wannan ko uwa irin wannan ya Allah ka shirye mana da iyayenmu ya Allah ka yi musu kaza ya Allah ka yi musu kaza ya Allah ka sa su yi kaza ya Allah ka sa su yi kaza haka ya kamata ka yi addu'a su kuma iyaye ya Allah ka daidaita ƴaƴanmu ka haɗa kansu duk wanda yake so ya raba kan ƴaƴana ya Allah subhanahu wataala ka mun maganinsa haɗa kan ƴaƴana sa'annan kai ma ka zama mai adalci kai musu abin da ya dace dan adalci shike ƙara taimakawa ƴaƴa ka ga kansu ɗaya bi ma'ana zukatan su iri ɗaya saboda ne ka bi su da addu'a sa'annan ka yi abin da ya dace ku kuma ƴaƴa ku yi wa iyayenku addu'a na cewa Allah ya albarka ga iyayenku Allah ya musu buɗi na arzikin duniya da lahira sa'annan kuma Allah ya haɗa ku da su a aljanna sa'annan kuma Allah ya ba su ikon yin adalci in Allah ya garce ka da uba ko uwa wacce tana nuna son kai akan ɗaya daga cikin ƴaƴan wanda su suka haife su sai ka ce ya Allah ka sawa baba ta tsoron Allah ta daidaita mu a wajen mu'amala ko kuma ka sawa wato mahaifina tsoronka a zuciya ya daidaita mu wajen soyayya ma'ana wajen adalci amma a wajen soyayya ba zai taɓa yiwuwa ba dole sai ya tabba akwai wanda ya fi so a cikin ƴaƴansa amma kada ƙaunar da yake masa ya hana shi wa sauran adalci Allah a manzo Allah ya ce ittaqullaha wa'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku to wannan sai ya taimake mu Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu ikon yin adalci a cikin ƴaƴanmu Allah kuma ka ba mu ikon yin adalci a cikin matanmu Allah ka karɓa mana bukatocinmu ka biya mana bukatocinmu ka karɓa mana addu'o'in da muke yi sannan kuma ka sanya shi ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira za mu ba da dama saboda lokaci ya ja ga tambayoyin da za mu amsa insha Allah gaskiya ne malamai sun tattauna a kai suka ce to ai shi uwaisu manzon Allah ne ya ce a roƙe shi kai kuma wa ce a roƙe ka ai akwai mutane da yawa da sun zo kuma sayyidina Umar bai ce musu komai ba amma saboda ya ji ne daga bakin manzon Allah ya sa ya ce don Allah ka ce Allah ya gafarta mu tunda manzo Allah ce man istafa'a dukum an yastaghfir Allah lahu fa yaf'al
idan dayan ku ya hade da shi kin ya samu daban ya ce ya roka masa gafara ya roka masa waye ya fada haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa wa'ancan malaman suka ce to ai shi uwaisu manzo Allah ne ya fada haka saboda haka shi sa sayyidina Umar ya same shi ya roke shi haka ba uwaisu da Umar waye fita wani daraja kada Umar ya fi shi daraja suka ce amma dalilin da yasa sayyidina Umar ya roke shi saboda manzon Allah ne ce in kun hade da shi in kuna da dama ku ce roka muku gafara saboda kana barar li walidatihi yana da makurar biyayya ga babarsa shine malamai suka fitar da fito a ciki suka ce ba wai uwai su kadai ba duk mutumin da ke yin biyayya ga iyayensa idan ya roka baka Allah Allah na kafa in kuma yayi maka baki sai ka lalace to saboda haka kai hattara wajen tukar da ni wa'anda suke makurar biyayya ga iyayensu a masallaci shine daidai kuma shi yafi saboda shine kadai hasilar da ake yi a masallaci duk sauran natin fili ana yin sa ne a gida yafi lada amma banda tarawihi saboda shi a masallaci aka yi shi manzo Allah bai yi shi a masallaci ba a gida ba abin da ya hana manzo Allah fitowa shine a rana na uku tsoron kada Allah ya wajabta wa al'ummarsa ko bayan manzo Allah ya mutu kaga da tsoron ya riga ya gushi wannan shine fitowar da sayyidina Umar ya kalla shi ya dawo da mutane ya ci gaba da yi musu ya sa ana musu sallah a cikin masallaci amma shi wannan yin sa a masallaci shi ya balada ya yi guda ɗaya bi shi ne tarawihin za a iya ba da kuɗi don a biya a fanshe shi ya fita daga prison kuma shi kila kuɗi ne mu'amala ce ta haɗa shi da wani ya cuci wani ko kuma aka cuce shi amma aka ɗaura masa kuɗin duk ana yin irin haka to kaga aka ce sai an biya kuɗin sannan zai fita to sai ku samu malaman da suke zuwa prison ku tambaye su in akwai irin wannan sai ku bincika ko kai da kanka ne kuɗin ka je prison ya ka tambaya in akwai irin wa'annan sai ka biya kuɗin don a sallame su amince wannan shi ma ya yi amince wannan sa'annan kuma in akwai woda ya kamata a ce gwamnati tana da wani tsari tsarin shi ne idan aka shiga prison akwai wa'anda suna zaifi sai a sa a gasa a ce duk wanda ya haddace Qur'ani cikin shekara ɗaya laifinsa za a yafe masa laifi za a sallame shi amma yanzu wannan sai a samu malamai da suna zuwa suna ba da hadda suna ba su ilimin tauhidi suna ba su ilimin fiqh suna ba su ilimin tarihi da kuma ilimin ulumul Qur'an da sauransu kamar makaranta bi ma'ana akwai ajujuwa da ake sawa wanda in ya fita daga ciki zai samu certificate wanda in ya fita cikin mutane zai iya neman aiki da shi kaga wannan zai rage barna wanda abinda ke sa irin su koda sun dawo za su ci gaba da barna saboda ba yanda abinda zai yi amma yanzu wannan sai da wani abinda zai yi amma idan aka bi irin wannan tsarin kaga wannan zai taimake shi idan ya fito kaga yana da certificate ko zai same aiki wanda zai ci gaba wannan zai taimake shi ya rage masa barnan nan ba zai ci gaba da yi ba amma ya dawo an sake shi bayan kwana biyu sai da wani aikin da zai yi dole wata rana zai koma aikin jiya amma in aka taimaka aka yi irin wannan Qur'anin da ya haddace Allah zai taimake shi in dai yana da Qur'anin ba zai ci gaba da wannan fasadar ba kaga an taimake shi kaga wannan ya kamata a ce gwamnati ta dauki irin wannan tsari a busar da irin wannan musiba a cikin al'umma Allah ya sa za su dabbaka irin wannan na'am
to Allah ya biya maka bukatarka
kamar kowa da ke duniya nan kowa wallahi na da bukata Allah ya mana bukatun kuma na alkhairi duniya da lahira eh sallan wato asru zakai inda kaduna ne yanzu kai dinka nan kake zaune da iyalanka kana zuwa ka tsina ne wajen iyayenka ka kai musu ziyara saboda haka koda sati ɗaya zaka yi asrun ka zaka yi wannan shine magana mai inganci shine magana da Ibn Hazm yake akai haka Imam Abu Hanifa duk da yake mu a mazhaban mu ta Shafi'i Malikiya an ce idan zaka yi kwana sama da guda hudu ba zaka yi asr ba zaka cika sallah ne amma magana mafi inganci asrun ka zaka yi saboda hadisin Anas bin Malik wanda Bukhari da Muslim ya rawaito a ƙarshen hajjatul wada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kwana 10 yi aka tambayi Anas kam aqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi makkata sai ya ce aqama biha 10 kana nan manzo Allah yayi yace kwana 10 kuma kwana 10 nan asuru ya dinga yi kaga ai duk wanda yake aikin hajji ya san zai sama da kwana 3 ai ko ni saboda haka shine magana mafi inganci
wannan idan Allah ya kafa malam wannan shi malam ne ya bani sunnar gida bayan ya bani jinin da wasu lokutan da Allah ya musu suwa bayan suwa din ni ko ba ne ya kana shi din dan Allah ya kafa malam ya ya masa wannan sunnar da yayi
bai yi ba kyautar nan bai yi ba kuma wajibi ne ka maida wa ɗan uwanka sauran eh ko ka sai da gidan ka dawo da shi ku kasa da kai da ɗan uwanka shine ka taimaki babanka kenan ba saboda wannan hakan da yayi zalunci ne ga Nu'man bin Bashir shi sahabi ne na manzo Allah hadisi na nan a cikin Bukhari da Muslim yana da ɗa shine wato Nu'man babansa shine Bashir shine yaron farko a cikin mutanen Madina da aka haifa babansa ita ce Amara binti Rawaha ƴar uwar Abdullahi bin Rawaha sai ya dauki kyautan gonansa ya bata kuma ba ita kadai bane a gidan yana da sauran mata kaga inda matan mu ne yanzu ne za ta ce eh ana son ta kuma ana son kanta ta ga haka sai ta ce gaskiya ban da take kyautan nan da kai wa ɗana ba ban amince ba sai ce ai ɗana wani kuma na bashi sai ce ni gaskiya ban yarda ba ka je ka gaya wa manzon Allah abin da kai in manzon Allah ya ce daidai ne ni na amince amma ni ban gamsu ba Bashir ya tafi wurin manzon Allah ya ce ya ma'aikin Allah ni ne na ɗauki gona na wuri kaza na ba ɗana Nu'man sai manzon Allah ya ce sauran yaran ka ba su irin gonan da ka ba shi Nu'man sai ya ce a'a shi kadai na ba sai manzo Allah ya ce sai hadisi sababu wurudul hadis ittaqullaha wa'dilu baina auladikum wa fi riwayatin fi auladikum sai ce ku ji tsoron Allah ku ji adalci tsakanin ƴaƴanku inni la ushidu ala hadha aljaw hay ban maka shaida a wannan kai da kai wa ƴaƴanka ba ashhadu bi zalika ghairi je ka nemi shaidan wani na amma wannan bugun ta kai wa ƴaƴanka kada babanka ya fada cikin me kenan ya fada cikin kuskure saboda bai sani ba dan ya sani da bazai haka ba saboda haka yanzu ka taimake shi ne daga wannan laifin shine sai ka kasawa dukkan uwanka a raba yanzu ka kubutar da mahaifinka da ya riga ya rasu daga wannan Allah ba zai tarje shi ba gobe ba kada sai na za ku nemo shi
yace Allah ya gama da wannan don kuwa na ne yin gaskiya na yi na ne yin jalin ya yi idan mun kai shi ga hukuma ta ce jalin na ce yi Allah ka ji ba mu
kan uwanka tun da kan uwanka ne kai hakuri da shi kaga Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adhabihim خير واحب الى الله من الذي لا يخالطه ولا يصبر على اذاه وفي كل خير dace muminin da yake cakuɗe ne ya da ɗan uwansa da mutane su cutar da shi ya jure yayi hakuri akan cutarwar ya fi alkhairi da soyuwa a wurin Allah akan wanda in amma yace ba ni da mutunci in amman sai na taka mutum ni ba na yi wa mutane amma ni amman sai na taka mutum a wacce ya fi ta alkhairi an cutar da shi ya jure ya yi haƙuri a zala ce Allah ya fi son wannan akan wanda zai ce shi fa sai ya rama shi sai ya yi kaza mazala ce wancan ya fi alkhairi a zan?
Wadda ya ce asalamu alaikum malam malam da Allah ka yi ƙarin bayani akan hadisin
hadisin Anas bin Malik kenan hadisin Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i da Ibn Majah da Abu Dawud haka kuma Ma'qil bin Yasar shi ma ya nakaltu wannan hadisin cewa man sana ilaykum ma'ruf fakafi'uhu in lam tajidu ma tukafi'unahu bi kalimatin tayyibatin hatta yash'ura annakum qad kafatumuhu fi riwayatin tad'u lahu yace wanda yake ta samu ku yi masa tukuici ko kuma abin da za ku yi masa tukuici ko alaji Allah sha ka da alkhairi Allah ya biya ka da aljanna Allah ya albarka ga zuriya Allah ya kare ka daga sharrin duniya da lahira kamar yanda ya kare Makka da Madina sai ku amin ko sai ce to har yaji ka mai ka kyautata mai haka manzo Allah ya ce abin da ake nufi kenan wannan
yake assalamu alaikum malam idan mutum yana rubun duniya da rayuwa zai iya fara yake a bashi wani abu
shi ya fi canjanta kuwa saboda ai bai da gadanta kuma kila ya maka hidima a gida ko saboda haka sai ka ce a bashi kaso kaza a cikin dukiyarka in kuma yaran na da tsoron Allah kenan dan yaran yanzu sai Allah garantin tana da rai ka bashi kafin ka mutu dan in ka mutu ba kowane yaro ba ne zai kalla dan suna za su ga kamar a fara ne yanzu wannan kudin yanzu wannan kudin za a dauka a ba wani shi zai zama an mai shot kuma yaron da yace shi fa in baban shi ya mutu aka bashi less than 35 million Allah ya isa yanzu ake wa Allah ya isa a bar shi kenan kaga akwai matsala kenan ko eh Allah ka cire da to an ce lokaci yayi zai mu hakuri sauran tambayoyi in Allah ya dagude in Allah ya raya mu za mu shigar da su sai a amsa su muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda kuma muka kuskure Allah ya yafe mana ya gafarta mana zunubanmu mun mana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala malam Ishaq Yunus Dr. Ishaq Yunus da bai da lafiya Allah ya tashi lafiya ya sa ya zama masa kafara ya maida shi zuwa iyalansa lafiya cibin sa'annan kuma duk ɗan uwan musulmi da suke a gida ko asibiti ba lafiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya sa'annan kuma masu ciwo a zaune su ma Allah ya ba su lafiya masu ciwon baya da kafa Allah ya raba su da shi ya yaye musu yadda Allah ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa fuskokinmu a cikin firdausul a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan safa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kinsa musu kaunanmu da begenmu a zukatansu ya sa su so mu su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar Allah ba duk abin da zai zama mana tarnaki a wannan kasa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kame hannunsu kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma Allah ya sa mana daga cikin waɗanda za su amfana da shi duk da gina wannan masallaci ya sadaukar da shi fi sabilillahi a matsayin waqafi da wannan al'umma Allah ya gina masa katafaren estate a aljanna yayi albarka da dukiyarsa yayi albarka da zuriyarsa ya gafarta wa iyayensa mu ma Allah ka ba mu arzikin da za mu yi masallacin da ya ninka wannan kyawu da albarka duniya da lahira kuma idan mun yi Allah ka karba mana kamar inda ka bashi iko mu ma ka ba mu ikon yin irin wanda ya fi wannan girma da kuma ɗaukaka duniya da lahira kuma ka karba mana mun samu ziyarar ɗan uwa a malami kuma abokina kuma wana kuma malamina wato Abu Asalabi Ibrahim Musa Asalabi ya kawo mana ziyara cikin wannan masallaci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓa masa a matsayin ibada ya sanya shi a cikin mizanin kyawun ayyukansa sa'annan kuma ya maida shi mu ma gabaki ɗaya zuwa iyakanmu saliman ghaniman insha Allah فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك